sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 27 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Hukumomi a kasar Bahrain sun tabbatar da cewar an kashe waɗansu mutane biyu akan wani laifi da aka zarge su. Kana kuma a kasar Philippines an samu girgizar ƙasa wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ta kuma jikkata wasu. Idan kuma muka leƙa nan in muka dawo nan Amurka za ji cewar alamu na nuna cewar shugaban Amurka zai samu damar cika alƙawalin da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi akan wani hukunci da wata kotu ta ɗauka a jiya Juma'a a Najeriya wanda ta ayyana ƙungiyar 'yan Shi'a a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. Sannan za ku ji cewa a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya hukumar kula da albarkatun man fetur ta DPR ta bankaɗo wasu gidajen mai da ke fasa kwabrin man fetur zuwa ƙetare ba bisa ƙa'ida ba. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a kasar Bahrain sun zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci. An kashe waɗannan mutanen biyu ne duk da ire-iren kiraye-kiraye da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suka yi na kan cewar kada a aiwatar da wannan kisa a kansu. Wani gidan jaridan Faransa na AFP ne ya wallafa wannan rahoto da cewar an kashe waɗannan mutanen biyu ne a yayin da aka harbe su a yau Asabar. Ƙungiyoyin sun bayyanar da sunan mutanen waɗanda aka kashe da cewar Ahmad Al-Malali da kuma Ali Al-Arab su ne waɗanda aka kashe. Sun kuma ƙara da cewar duk mutanen biyu ‘yan ƙasar ta Bahrain ne da aka yanke musu hukunci a kan laifin ta'addanci a shekarar da ta gabata. Haka shi ma mutumin nan na uku wanda aka ruwaito cewar shi ma an kashe shi a yau in Asabar dai wanda laifin nashi bai shafi na mutane Al-Malali da Al-Arab ba. Hukumar agajin gaggawa ta kasar Philippines ta ba da tabbacin cewar wasu gidaje sun ruguje a sanadiyar wata girgizar ƙasa da aka samu guda biyu a yankin Batnes. Sun yi sanadiyar mutuwar mutane 8 kana da raunata mutane 60. Hukumomin sun ce girgizar ƙasar ta farko ta faru ne da mai kimanin ma'auni 5.4 sai kuma ta biyu wanda ta faru awa ɗaya bayan afkuwar ta farkon da ta kai 5.9 wanda aka kwatanta su a matsayin sun yi kawo matsala ga al'ummar yankin. Muna cikin gida muka ga gidaje na rawa a cewar wani jami'in 'yan sanda Uzi Villa yake shaidawa gidan talabijin na France News Agency. Wasu daga cikin gidajen sun ruguje kuma mutane sun mutu. Yankin dai na Batis wani tsibiri ne dai wanda yake mai ƙarancin mutane a yankin a arewacin ƙasar ta Philippines. an samu rabuwar kawuna tsakanin alƙalan kotun kolin Amurka 5-4 inda suka alƙalan suka biya suka bayyana cewar shugaban Amurka na Donald Trump yana da hurumi ya kashe waɗannan kuɗaɗe domin aiwatar da wannan alƙawali nasa na gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Hukuncin na jiya Juma'a ya warware matsayar wata karamar kotu da ta saka takunkumi akan wasu kuɗaɗe da suka kai $2.5 billion na ma'aikatar tsaro. Babban nasara akan tsaro a harkar tsaro a bakin iyakarmu da kuma bin doka. Trump kenan yake rubutawa a shafinsa na Twitter, wani lauya mai suna Dory Lardy na kungiyar American Civil Liberty Union National Security Project ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na France News Agency cewar al'ummar da ke kusa da wannan yankin kana da sauran al'ummar na Amurka kai har ma da kundin tsarin nan na kasanmu ta Amurka za su gaba daidai ba muddin aka ce Donald Trump shine shugaban kasar kuma idan ya iya samun nasarar taba waɗannan kuɗaɗe da aka ware su don aiwatar da tsaro a kasar domin cimma wani burin sa na kin jini ga waɗannan mutane da suka fito daga waɗannan kasashe musamman ganin cewar hukuma ko kuma majalisar ƙasa bata amince da wannan kuduri nasa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani gini ya rubza a gidan shakatawa da ke wani gari da ake gudanar da wasan tseren ruwan duniya a Koriya ta Kudu. Mutane biyu 'yan Koriya ta Kudu sun mutu yau Asabar a gidan shakatawar na Quiet Ugly Club a birnin Gwangjuk. Mutane shida kuwa sun raunata da suka hada da mutane 8. Cikin 'yan wasan akwai wasu Amurkawa 3 sai 'yan kasar New Zealand guda 2 sai waɗansu mutane da suka fito daga kasashen Dutch, Italy da kuma Brazil. Muna cikin rawa sai kawai muka ga mun fada wani ɗan kasar New Zealand kenan yake bayyana da haka ga gidan rediyon kasar tasa. Muna fadawa kuma muka fada kan waɗansu mutane. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zanga a yau Asabar lokacin da suke wani maci a tsakiyar birnin Hong Kong da ke kusa da birnin iyakar kasar da kuma kasar China, inda suka zargi cewar 'yan wasu kungiya sun fada musu don ganin cewar suna kokarin ganin an tabbatar da mulkin demokaradiyya a kasar. Wasu jerin hotuna da gidan talabijin ya wallafa sun nuna yadda aka watsa ma mutanen nan barkonon tsohuwa a birnin na Yuengling lokacin da masu tattakin ke yin kokarin ganin sun isa inda suke son isa don ganin sun nuna rashin amincewar su. Masu zanga-zangar dai suna dauke da alwashin cewar sai sun kai babban titin Yuengling a yau dinnan a lokacin da suke wannan maci, amma dai masu jami'an tsaro sun yi kokarin hana musu aiwatar da wannan burin nasu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bayan wani hukunci da kotu ta dauka a jiya Juma'a a Najeriya wanda ta ayyana kungiyar 'yan Shi'a a matsayin kungiyar 'yan ta'adda, tsohon ministan shari'a na Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda shugaba Muhammadu Buhari ya zaɓa da zai yi aiki da su a karo na biyu, wato Abubakar Malami, ya yi mana ƙarin haske akan hukuncin na kotun.
Idan ka yi magana wadda ta danganci ta'addanci bisa la'akari da hukuma ko gwamnati, wato abubuwa ne waɗanda mutum ko ƙungiya za su aikata domin tada zaune tsaye game da abin da ya danganci walwalar jama'a, game da abin da ya danganci salwantar rayuka, ko game da abin da ya danganci hasarar dukiya a cikin yanayi irin musamman na ɗaukar makami ko wani amfani da fin ƙarfi wanda ya wuce kima ta huska amfani da wasu abubuwa da nake iya ja salwantar rayuka hasarar dukiya da abubuwa makamantan su ko kuma kin amincewa da kin da'a ga doka ta kasa idan an sharɗanta ta wato hito na hito da dokoki na kasa da abubuwa makamantan su to idan ka auna ainihin abubuwan da ke gudana bisa la'akari da ita wannan kungiya ta IMN na farko dai kamar da ka sani ba hasarar rayuka kawai kadai aka samu ba an hada da hasarar rayukan ma'aikata irin na tsaro wannan bugu da kari ne akan ainihin kawo barazana game da abin da ya danganci ainihin walwalar jama'a ta huskar abin da ya danganci kai kawansu da neman abincin su ta huskar halal da abubuwa makamantan su to idan aka samu barazana wadda ta danganci walwalar jama'a aka samu hasarar rayuka na ainihin ma'aikatan tsaro da ainihin mutane masu neman halal din su da kuma kin da'a game da umarni na gwamnati ko kuma kin amincewa da haƙƙin gwamnati da ta bada umarni domin kwanciyar hankali da limana to dukkan shikashikan da ake nema na abin da ya danganci ta'addanci sun haddasu kuma a cikin irin wannan yanayi kotu tana da dama da haƙƙi na ganin da cewa ainihin an dauki matakai na haranta ta mu'amalar kungiya ko kuma wani mutum wanda ke kawo barazana makamanciyar wannan game da kwanciyar hankali da limana al'umma musamman la'akari da cewa ainihin idan ka auna Najeriya mu Najeriya ce kasa ce wacce da akalla yawan jama'a da zai kai miliyan 180 to idan ka kaddarta cewa ma kai ka kai yawan al'umman ka ya kai mutum miliyan 1 suka ce ba za su bari mutum miliyan 180 su samu kwanciyar hankali da limana ba ina ganin duk shikashikan ta'addanci sun tabbata
idan kana fadan haka ai a ɗan kwanakin baya ko shekarun baya akwai kungiyoyi wanda suke na tada zaune tsaye musamman a kudanci waɗanda suke ta ainihin hana yanda ake ainihin ciro arzikin ƙasa ma amma kuma ba a sa wannan kungiya ta shiga cikin kungiyar 'yan ta'adda ba ta ya za a ga cewar kuma wannan an sa ta cikin kungiyar 'yan ta'adda
amma idan ka lura doctor kamin yanzu akwai kungiya makamancin ta IPOP ita ma daga kudancin Najeriya da ta dauki matakai makamancin waɗannan na unhwani da makamai da fin karfi da ta da zaune tsaye ita ma an haramta ta saboda haka ba shawara bace dake da nasaba da ainihin yanki ko abin da ya danga ko wani abu makamancin haka nan shawara ce dake da nasaba da ainihin kawo barazana game da abin da ya danganci kwanciyar hankali da limana da ta da zaune tsaye akan abin da ya danganci kwanciyar hankalin ƴan Najeriya saboda haka ba tunda kamin yanzu an dauki wani mataki wanda ya haramta wata kungiya wadda ta dauki mataki makamancin wannan ta huta unhwani da karfi da makamai domin kawo salwantar rai to ya tabbatar ma da cewa ba shawara bace dake da nasaba da yanki ko da al'umma shawara ce wadda ke da nasaba da tada zaune tsaye wato ke da nasaba da shikashikan kawo barazana game da wanzuwar Najeriya a matsayin kasa ɗaya da kuma kin da'a ga dokokin ta halattu
Abubakar Malami kenan tsohon ministan shari'a a Najeriya kuma yana ɗaya daga cikin sababbin ministocin da za su yi aiki da shugaba Muhammadu Buhari a karo na biyu masu sauraro za ku iya jin cigaban wannan tattaunawa a cikin shirinmu na dare a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya hukumar kula da albarkatun man fetur ta DPR ta bankaɗo wasu gidajen mai da ke fasa kwabirin man fetur zuwa ƙetare ba bisa ƙa'ida ba wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton
yayin ziyarar bazata da jami'an hukumar kula da albarkatun man fetur ta DPR suka kai an koma bankaɗo wasu gidajen mai da ke fasa kwabirin man fetur zuwa ƙetare baya kuma ga gidajen man da ke matso ke bututun sai da man su gidajen mai shida ne ma dai suka fara tarkan hukumar ta DPR a kanan hukumomin Gombe Mobi ta arewa da kuma karamar hukumar Mobi ta kudu ga ma da ta bakin wani ne sai da mai da aka samu suna tsoke bututu
ke tunda yace haka din zai yi wa mani ba da sani na ce me yake faruwa yace a dai ka kai yanzari ka zo nace ba da maganan zuwa to a
justice babban jami'in hukumar ta DPR wato operation controller mai kula da jihar Adama Alhaji Ibrahim Ciroma shine koyi jagoranci wannan samamai da aka kai kamar haka
the rate at which fuel is finding its way across our border is unacceptable and I will also use this opportunity to call on the security agencies manning our border to please step up their operations to make sure that no product crosses the border to other countries.
Gaskiya wannan abun takeici ne kuma mun sha gargaɗi masu gidajen mai haka mun gano akwai kusan gidajen mai 45 da ba su da rajista a jihar Adamawa kuma tuni ma har mun mika sunayen su ga gwamnatin 'yan sandan jihar domin ɗaukar mataki kuma za mu ci gaba da wannan aiki da muke ba sani ba sabo a cewar jami'in hukumar ta DPR Ibrahim Ciroma
These people engaging in smuggling this product are highly unpatriotic.
To sai dai kuma tuni ma kungiyar dalalan man fetur a Najeriya IFMAN ta kone san ta kanta daga wadannan gidajen man da ake zargi cewa ba su da rijista. Alhaji Abubakar A. Butu dake zama shugaban kungiyar dalalan man fetur mai kula da jin al'amar Taraba yace wadannan gidajen man da aka samu ba na ƴaƴan su bane.
Mu muna dealing da lasis stations ne wanda suke da lasis suke da takardu na ka'idojin aikin mai wanda gwamnati ta yarda da su. Sannan gidajen man da aka samu din nan su ma abinda suka ce on-lasis stations wato waɗanda ba su da takardar saukewa da sayar da mai. Kaga ana idan ka duba ba membobin mu bane saboda haka bamu da magana a kansu kuma ba za ta tabe mu a kansu ba. Amma in mutum bai sani ban yi dance gidan mai sai ya dauka cewa membobin mu ne. Abinda na sani ga membobin mu shine controller ya yi yawo a nan garin gaba daya ya duba ba wani gidan mai daya da ya rufe sabili da kayan da ya kamata ana sayarwa ya samu ana sayarwa. Kayan da ya kamata an ba mutum a gidan mansa wanda yana da mai a ƙasa bai sauke ba su a motar din a tsaye duka dai haka aka zaga kuma ya dubi famfuna ya tabbatar famfuna din suna nan lafiya. To har da haka dai yayi jan kulle akan wasu abubuwa wanda bai kamata a ce ma kita ya dinga yi ba ba kuma yayi shi don ya same su ya samu mutanen mu da laifi ba. Saboda haka a nan daga nan Adamawa har Taraba ba wani gidan mai da aka kulle a wannan matsayin a wannan dalili din babu ko daya. Gidajen man da aka shiga ma kamar NNPC can an same su da motocinsu guda uku bayan man da suke saura kuma motoci a ƙasa.
Koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga irin matakan da hukumomi za su ke ɗauka akan irin waɗannan gidajen man. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11:16 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano dake son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar.
Da farko kamar yadda aka sani Turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen Turawa da suka yi ruwa suke tsaki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata Dutch kenan, da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da kuma bangaren Asiya ko kuma ce a kasashen Afirka da yawa, akwai hanya ta farko shine amfani da ƴan mulkin asiri, wato shine mutanen farko da suka fara dora kafansu a cikin yankin Afirka. Kuma wa'innan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce. Mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shine wani mutum da ake kira Prince Henry wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India. Akwai irin su Mumba Park wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806. Shi mutumin Scotland ne kuma likita ne na fida. Sannan akwai Sir Hugh Clapperton wanda aka haife shi a shekarar 18 ga watan Mayu na shekara 1788, ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara 1827. Sannan akwai Richard Lemon Lander daga shekara 1804 zuwa shekara 1834. Wannan mutumin Ingila ne, ya zo yankin Afirka sau uku. Akwai fitina dan da yawa waɗanda suka zo. Akwai Henry Bass wanda aka haife shi a 16 ga watan Fabrairu na shekara 1821, wanda mutumin kasar Jamus ne ya iya rubutun larabci ya kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai juzuyi guda biyar da turanci da kuma harshen Jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen Afirka. Wayannan mutanen da suka bada bayanai na leƙen asiri da turawan mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo shi ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin kasuwanci kuma abin da ya shafi leƙen asiri na jama'ar mutanen Afirka. Hanya ta biyu da suka bi ita ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin ɗan jari hujja wato trading companies kenan a turance. To idan ka duba za ka ɗin yankin da ka je na ƙasar Afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen Afirka ta ɓangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci. Misali akwai British East Africa Company wanda aka kafa shi a gabacin wato Afirka a shekara ta 1888 wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar Kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin mallaka ƙarƙashin wato mulkin Burtaniya har zuwa shekara ta 1893. Sannan akwai British South Africa Company BSAC kuma an kafa su a shekara ta 1889 ƙarƙashin jagorancin wani da ake ce Mr. Cecil John Rhodes wanda suka amfani da ƙarfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka har ya zuwa shekara ta 1923. Akwai kuma UAC United African Company wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC United Trading Company in West Africa. Waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya. Sannan abu na uku shi ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari. Misali kamar a arewacin Najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba. Misali a arewacin Najeriya irin wannan mulki ya tabbata. Sannan shi ne Lalugat ya sake tabbata irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin Afirka wato area da ya shafi Zanzibar kenan amma abin bai tasiri ba. Haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Yamarai inda ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba. Amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da shi Lalugat wanda shi Lalugat ɗin nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki. Sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leƙen asiri da aka ba su na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan. Saboda haka suka yi amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a ƙasashen Afirka. Suka dinga murƙushe wani garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan ƙasar Hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe tattalin kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi. Kuma sun zo sun tadda ƙasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda suke tabbata ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Kuma haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar Afirka ɗin dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari ruwa su ketare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na ƙoƙarin tsallakawa. Da suka ƙera jiragen ruwa manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su aikata ayyukan da ba a biyan su haƙoƙin su yadda ya kamata. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan.
sannan yana cewa shi Malam Bulyamuni kenan yana cewa shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so?
To gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa. Duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi, to sai su sauke shi, sai su dora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadin su. Sai an duba za a ga a jihar Katsina an sauke wani sarki da ake kira Sarki Abubakar Dan Ibrahim, wanda aka sauke shi a shekara ta 1904 bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta 1887, amma aka sauke shi turawa mulkin Malaka suka sauke shi a shekara ta 1904. Sannan akwai Sarkin Bauchi Malam Umaru, wanda ya karbi turawa mulkin Malaka da hannu biyu a shekara ta 1902, amma duk da haka ba su amince masa ba, ba su yarda da shi ba, sai da suka kama shi suka kai shi kotu, sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi Ilorin a watan Janairu na shekara ta 1903. Sannan akwai Sarkin Zazzau Kwasau, wanda shi suka dauke shi suka kai shi Ushishi, daga baya suka dauke shi suka kai shi Lokoja a shekara ta 1904, wanda daga baya aka sa Wamban Zazzau ya gaji sarauta kafin haka da sarki. Kaga na uku kenan. Sannan akwai Sarkin Bidda Malam Muhammadu Bashir, wanda aka sauke a shekara ta 1901. Sannan akwai Malam Aliyu Dan Sidi Sarkin Zazzau. Sannan akwai Malam Aliyu Abdullahi na Kano, wanda ake kira Aliyu Babba. Bayan mun sauke Sarkin Zazzau, yana bada bayanai irin na leken asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su, shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta 1903. Sannan akwai Sarkin Musulmi Attahiru na ɗaya, wanda ya kiyarda ya amince ma tura mulkin Mallaka, ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular Usmaniya a shekara ta 1903, wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin Mallaka da sarakunan Musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin Burmi. Wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu, sannan suka naka sabon sarki a Attahiru na biyu. Kaga idan ka duba tarihi za ka ga cewa mutum yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakuna. Wadanda za su fi farshen su ba da yawan jama'a su ba. Wannan kenan. To duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sai Garba ke cewa a huta lafiya.
To madalla masu saurare, a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da kuke aiko mana ba, amma kafin nan ga labarai amma a takaici.
Hukumomi a kasar Bahrain sun zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci. An kashe waɗannan mutanen biyu ne duk da irin kiraye-kiraye da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suka yi na kin kamincewa da aiwatar da kisa akan waɗannan mutane biyu. Wani gidan jaridan Faransa na AF ya bayyana cewar an kashe waɗannan mutane biyu ne ta harbi da aka yi musu. Hukumar agajin gaggawa ta kasar Philippines ta ba da tabbacin cewar wasu jerin giragizai da aka samu guda biyu sun yi sanadiyar mutuwar mutane a birnin Batas, wanda kuma ya yi sanadiyar mutane wajen 60 suka samu raunuka. An samu rabuwar kawuna tsakanin alkalan kotun kolin Amurka 5-4, inda alkalai 5 suka amince da baiwa shugaba Donald Trump biliyoyin kuɗi don ya aiwatar da katangar da ya ɗau alwashin zai yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Mexico. Wani ginin ya rubza a kan waɗansu mutane a gidan wani shakatawa inda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu 'yan ƙasar Koriya ta Kudu.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Vitek Zanga-Zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
restez branchés sous le